إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين والمؤمنين من كل خطيئة وعظيمة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkan yabo da dukkan godiya da dukkan kirari da jinjina sun tabbata ga Allah muna gode masa muna ƙara neman gudunmawarsa da agajinsa da tallafinsa da taimakonsa muna roƙon Allah da ya tsare mu daga sharrorin kawunanmu da kuma miyagun ayyukanmu wanda Allah maɗaukakin sarki ya shiryar shi ne cikakken shiryayye Allah ka shirye mu wanda ya ɓata ba mai shiryar da shi tsira da amincin Allah da alherin Allah da albarkar Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tare da sahabbansa da iyalan gidansa da matansa da ƴaƴansa da kuma waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har izuwa yaumut tanadi bayan haka ya ku ƴan uwa masu albarka ya ku ƴan uwa masu daraja akwai series khutubobi da muka ɗauko akan daraja da martabar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda waɗannan hudubomi mun ɗauko tun daga ta ɗaya mun yi burki akan ta takwas amma waɗannan hudubomi ba su ƙare ba munasaba akan abin da ke tunkarar mu yau ba za mu yi wannan hutuba ba sai sati mai zuwa insha Allahu ta'ala muna so mu yi amfani da wannan dama mu yi tsokaci dangane da abin da ke fuskantar mu domin dama ita hutuba tana da alaka da abubuwan da ke tunkara al'ummar musulmi wajen a bayyana musu abin da yake tabbatacce a addininsu da kuma abin da za su guda su yi taka tsantsan da shi wajen fadawa hallaka ko fadawa cikin wani yanayi wanda yake mai muni da ni da ku Allah ya tsare mu baki daya haƙiƙa duk mutumin da yake da shekaru aƙalla 30 ko 40 ko kuma 50 ko wanda ya tsallaka wannan adadi ya tafi zuwa 70 ko 80 ba shi da buƙatar sai an faɗa masa wani irin hali da wani irin yanayi wannan ƙasa tamu mai albarka take ciki yanayi na harkar rashin tsaro yanayi na harkar rashin walwala yanayi na harkar rashin hanyoyi ingantattu yanayi na harkar rashin asibitoci da magunguna da yadda za a ɗauki ɗawainiyar mutane musamman iri na irin ka talakawa wanda idan wata jinyar ta rugunsumo musu ba su da yadda za su yi sai sun nemi taimako da agajin Allah sa'annan su nemi taimako da agajin gwamnati domin ta taimaka musu yanayi na rahin samun ilimi ingantacce da kuma makarantunsa yanayi na rashin samar da malamai ƙwararru a jami'o'i a ɓangarori na makarantun gaba da primary kai har ma da primaryin gabaki ɗaya ƙaramin misali akan haka an ɗauki wajen waza takwas ko tara ana buga yajin aiki a ainihin wato wannan ƙasa dangane da harkar ilimi wanda aka gagara shawo kansa da ƙyar aka samu matsayar da bata yi kowa daɗi ba akan ta dole aka zo aka ci gaba da tafiya wanda wannan misali ne ƙwaya ɗaya tilo da yake nuna yadda al'ummar ƙasar mu musamman shugabanninmu ba sa ba da hankali ba sa mai da tunaninsu zuwa ga abin da zai ciyar da al'ummar su gaba har kullun tunaninsu ya za a yi su kai ga kujerun mulki su zamanto da madafin iko su dinga yin abin da suke so kuma suka ga dama yanayi wanda yake addinin yana cikin takaici da bakin ciki yanayi wanda mutanen karkara da mutanen ƙauye wallahi kai da kake rayuwa a irin waɗannan garuruwa wanda birane ne akwai ɗan ci gaba da walwala akwai ƴan gine-gine masu inganci akwai guraren kama ruwa da bayan gari masu tsafta akwai guraren kasuwa masu kyau akwai guraren shakatawa da hutawa na rai ko dai a gidanka ko a gidan waninka ko a farfajiyarka ko a farfajiyar waninka idan kana shiga karkara wallahi za ka yi rantsuwa da Allah babu wani abu mai suna shugabanci a ƙasar nan saboda yanayin da al'ummar karkara da al'ummar ƙauyuka suke ciki na rashin kulawa da rashin mai da hankali a kansu da rashin kula da al'amarinsu da makomarsu da rashin kula da ruwan shansu da rashin kula da asibitocinsu kasuwanninsu guraren shakatawarsu gidajensu abincin da za su ci da dukkanin abin da ɗan adam ke bukata wanda zai taimaka masa wajen rayuwarsa ta inganta da ni da kai ba mu da bukatar sai wani ya mana tambihi muna da ƴan uwa a ƙauye muna da iyaye a ƙauye muna da baffanu muna da kawunai kuma in dai mu mutanen kirki ne mukan ziyarce su a lokuta mabambanta mukan ga irin hali da kuncin rayuwar da suke ciki duk da irin halin da mu ma muke ciki a birni wallahi mukan tausaya musu cewa ashe gara-gara mu a kansu ire-iren waɗannan al'amura za ka ga cewa shugabanni da waɗanda suke samun madafin iko ba sa mai da hankali wajen inganta su kullum idan mutum ya zo ya muku ƙarya ya faɗa muku maganganu da za su amfanar da ku su yardar da ku yurdunakum bi afwahihim wa ta'aba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun Allah ya ce suna yardar da ku da bakunansu amma zukatansu ba sa kaunaci gaban ku ba sa so su kawo abin da zai habaka al'amarin ku da rayuwar ku Allah ya ce da yawan su mutanen banza ne Allah ka tsare mu da irin waɗannan shugabanni waɗanda ba damuwar su ya za a yi al'ummar ƙasa ya za a yi al'ummar jahohi ya za a yi al'umma ta amfana da shugabancin su da kuma yadda lamarin su yake ba abin takaici da ban mamaki wannan harka ta shugabanci akwai hadisai masu tsoratarwa akwai kuma hadisai masu kwadaitarwa bari mu fara da masu kwadaitarwa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa mana yana cewa dukkanin wanda ka gani a nan duniya to ka sani akwai wasu kalar mutane guda bakwai wanda ranar tashin alkiyama Allah zai musu kiliya hannun dama cewa su zo su higa aljanna su higa inuwar Allah yawma la zilla illa zilluhu sab'atun yazilluhum Allah fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu ko wasu kalar mutane guda bakwai da Allah madaukakin sarki zai ainihin wato yi musu hannun kiliya ya ce su higa cikin inuwarsa cikin ni'imarsa cikin falalarsa da rahamarsa a ranar tashin alkiyama ranar da ba wata inuwa ko falala sai ta Allah subhanahu wa ta'ala daga cikinsu mutum na farko da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya fara bayyanawa shine imamun adi imamun adil, shugaban da yake wa mutanen sa adalci, shugaban da yake kula da su, shugaban da yake sauraron su, shugaban da yake dauke musu dawainiya na abin da Allah madaukakin sarki dan ka mishi na shugabanci. Wannan shugaban yana da daraja, yana da martaba, yana da kima, yana da mutunci a idan addinin Allah, a gurin Allah da kuma gurin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da gurin al'ummar musulmi gabaki daya. Wannan ba karaman albishir bane ga dukkanin shugaban da Allah ya bashi mulki, ko dai shugaban kasa, ko gwamna, ko dan majalisar tarayya, ko ma wane ne daga cikin mukamai na shugabanci ya daure yawa al'umma sa'adalci. Wannan alama ce da take nuna akwai kyakkyawar makoma, akwai kyakkyawan tagomashi, akwai kyakkyawar tarba, akwai kyakkyawar liyafa da Allah madaukakin sarki zai wa wannan shugaba. Ya Allah, muna roƙonka duk shugabanninmu musulmi da suke kan kujera ga wanda za su zo nan gaba, Allah ka sa su zama adalai da za su samu wannan romo a filin tashin alkiyama. Allah ka hana su kangarewa da tadewa da kuma tasgarewa a cikin tsarin tafiyar mulkin su, wanda zai hana su samun wannan tagomashi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ambata. Hadisi na gaba Imam al-Bukhari ya rawaice shi, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wa man waliya min amri ummati shay'an farafaqa bihim farfuqu bihi. Ya Allah, duk wanda ya rike jagorancin al'ummata, ya rike wani bangare na al'ummata, ko dai shugaban kasa ne shi, ko kuma gwamna ne shi, ko kuma dan majalisar tarayya, ko dan majalisa na House of Representative, ko kuma wani daga cikin manya-manyan mukamai ko kanana, sai tausaya wa al'umma, sai tausaya musu, ya agaza musu, ya taimaka musu, ya ji kansu, ya samar da hanyoyin walwala, ya magance musu matsalolinsu. Farfuqu bihi, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace Allah kai ma ka tausaya mishi, Allah ka ji kanshi, Allah kai masa rahama, inji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Wannan kadan kenan daga cikin hadisan da suke kwadaitarwa. Akwai su dayawa dayawa wanda Allah kadai ya san adadin su, banda ayoyi na Alqur'ani da suka nusar da mu zuwa ga ainihin wato nagarta da ingancin shugaba tana iya tabbatar da shi a tsayin mutumin arziki, balma yana iya samun tagomashin da kai talan kansa na rantsi da Allah ba za ka samu ba idan baka ba Allah ba. Wannan yana daga cikin babban albishir ga shugabanni. To amma a gefe guda kuma akwai hadisai da maganganun Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da suke nuna shugaba idan ya zama azzalimi, idan ya zama mugu, to lalle Allah madaukakin sarki ba zai bar shi ba tun daga nan duniya har lahira. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa mana cikin hadisi ingantacce, yana cewa akwai mutane guda uku wanda Allah ba zai musu magana ba a filin tashin alkiyama. La yukallimuhum Allah wa la yanzur ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim. Daga cikin su akwai shugaba azzalimi wanda bai da tausayi a cikin al'ummarsa, baya tunanin yadda zai kawo abin da zai inganta rayuwar su, baya sauraron su a lokacin da suka tunkare shi da damuwoyin su da kuma matsalolin su, baya sauke haƙƙin da Allah ya daura mishi na kasancewarsa shugaba a matsayinsa na shugaban kasa, ko a matsayinsa na gwamna, ko a matsayinsa na sanata, ko a matsayinsa na rep, ko a matsayinsa na ciyama, ko a matsayinsa na kansila, ko sakataren gwamnati, ko wane ne kai. Na rantsi da Allah, Annabi Muhammadu ya ce kana cikin mutane uku wanda in har ka sake Allah ba zai muku magana ba, ko ba zai tsarkake ka ba, ko ba zai kula ka ba a filin tashin alkiyama. Ya Allah, muna addu'a gare ka da kamun kafa gare ka. Allah, kar ka jarrabi shugabanninmu da fadawa cikin wannan halaka, waɗanda suka ci suke kai a halin yanzu da kuma waɗanda ake tsammanin samun nasarar su nan da wasu 'yan kwanaki masu zuwa. Allah, muna roƙonka kar ka jarrabe su da irin wannan masifu. Ya ku 'yan kwana masu albarka, a gefe guda mun san abin da ya faru tun daga 2015 har zuwa 2019, idan ma baka koma tun 1999 ko kuma wani abu makamancin haka ba, ko 2009 ko wani abu makamancin haka ba, wanda suka faffaru mu dauko tun daga 2019 zuwa 2015, 2015 zuwa 2019, babu wanda bai san me ya faru ba, ba abin da bai faru ba a kasar nan. An kashe mutane, an hana su walwala, an yi abubuwa na rashin mutunci, an yi abubuwa na rashin albarka. Amma fa ku sani, duk da waɗannan abubuwan da aka yi, kuma duk da waɗannan hadisai da suke nuna irin bala'in da shugaba zai fada idan ya kauce wa tafarkin Allah a tsarin shugabancin shi, ba fa a yin tafiya a rayuwa babu shugaba wallahi. Dole ne gyada tai mai in take ta sha matsa, dole ne ya zamanto akwai shugaba wanda ke jagorantar mutane, kuma dole ne wannan shugaban ya zama shugaba, kuma dole ka bashi haƙƙinsa na shugabanci. Wannan dalilin yasa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta wa sahabbai da kuma mu gaba daya cewa ko tafiya zamu yi mutum biyu ko mutum uku, to ɗaya ya zama shugaba a cikin mu, mutum biyu su zamanto mamu, ko kuma ɗaya ya zamanto shugaba a cikin mutum biyu, ɗaya kuma ya zamanto shine wanda yake bin wannan shugaba, kuma a wannan halin tafiya ya zamanto wannan shugaban duk umarnin da ya bayar matukar bai saba wa Allah ya saba wa umarnin Annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam, dole ne ai masa biyayya. Wannan yana nuna mana muhimmanci da kuma girma da darajar shugaba. Mu karanta kissar Daluta da Jaluta, ya ishe mu ainihin wato abin nazari da ainihin wato abin dubawa. Allah madaukakin sarki ya bamu labari, alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara almaut faqala lahum allahu mutu thumma ahyahum inna allaha ladhu fadlin ala an-nasi walakinna akthara an-nasi la yashkuru وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره والله يقبض ويبسط واليه ترجعون ان شاء الله. يتعالى الم تر الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. الله يتي ولما برز طالوت بالجنود قالوا ان الله مبتليكم بنهر هل زوا قرشن ايوي جماعه ا cikin wannan ayoyi a takaice Allah madaukakin sarki ya kaddara mutane wasu zamani da akai bayan Annabi Musa sun buƙaci annabinsu da ya samo musu wanda zai zama mai mulkin su, suka matsalan ba akan cewa idan an samu ko za ku fita ku yaki ba, suka ce sai an samu, aka samu wannan shugaba sai ya zama kuma mafi kaskanci a cikin su, amma fa mutumin kirki ne, bawan Allah, musulmi ne. Sai Allah madaukakin sarki yace annabi ka gaya musu kad ba'atha lakum talut malika, an turo muku Talut ya zama mai mulki a cikin. قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. الله يتيني كما شينتي كما أبندك كهيرينا واسبو دهيبا كوابا كوبا كوميبا تناسو قسني نيكما شينة زعبا يزمان شغباتكم أتكيتم تكيتاوا سابانن دا waɗannan mutane suka yi wa wannan shugaban sanda Allah ya jarrabe su, wanda kissa ce doguwa. Ka je ka bibiye kasusuwa na la ilaha illallah, akwai inda muka tsaye da karatu sanda muka ɗauko kissa nan tun daga farkonta har ƙarshenta muka jire ta. Abinda kawai nake so in kai mu sani, mulki da shugabanci zaɓi ne na Ubangiji. Yasa yace qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. كتي مس للي الله كاي ني مي ملكي ماسو ملكي كانا باجا ملكين كا اندا كا داما كانا تيو وندا كا داما كا بارا وندا كا داما ا هننكا دوكانن الهيري يكي الله كاي ني مي ايكو اكن كومي. wannan duka ayoyi ne da suke nuna mana Allah bai dauki al'amarin mulki da wasa ba, kamar yadda Annabi Muhammadu bai dauki al'amarin mulki da wasa ba. Yasa wata rana manzon Allah ya kira Abu Dharr yace ya Abu Dharr inni wahibuka fillah, ya kai Abu Dharr ina son ka dan Allah, ka san ko Bahaushe yace mai son ka shi yake fada maka gaskiya. Manzon Allah yace ina son ka, to ga gaskiya zan fada ma a matsayina na masoyinka. La ta'muranna ala ithnain wa la taliyanna ma la yatim, kar ka taba yadda mutum biyu su wuce gaba su ce kai ne shugaban su, kuma kar ka taba yadda a baka dukiyar maraya ruku manzo Allah yace wallahi waɗannan mutum biyu da ka zama shugaban su gobe kiyama za su ciyo kwalaka su zo da kai gaban Allah ka kwanta kanka da adalcin da kai musu a shugabanci za a zo da kai a daddaure sun ciyo kwalarka sai ya Allah wannan shine shugaban mu Allah wannan shine ya jagorance mu Sayyidina Umar ko Umar dan Abdul Aziz ya ba da labarin wannan mafarki da yayi kiyama aka tashi kiyama aka tashi yace aka dinga kiran shugabannin musulunci fa shugabannin da musulunci suka yi wa aiki al'umma suka raya ba kabilanci suka raya ba ba yanki suka raya ba addini suka raya yace wallahi da yaji an kwala wa Abubakar kira yace wallahi sai ya fadi ya su ba a filin tashin kiyama ta ya Abubakar ya kai Abubakar ta'al kazo kai bayani ya ka jagoranci jama'ar ka Umar dan Abdul Aziz yace bai san lokacin da yanki jiki ya fadi ya su ba saboda tsoron abin da za a yi wa sayyidina Abubakar yace muna tsaye muna kallo mala'iku na tambayoyi Umar Abubakar yana bada amsa mala'iku na tambayoyi Abubakar na bada amsa har san da daga ƙarshe dai aka ce masa yi wannan hanyar ana duba sai aga Abubakar yayi hanyar aljanna ya kubuta Umar dan Abdul Aziz yace sai naji an kwara wa Umar kira Umar ibn al-Khattab ta'al yace wallahi sai sake yankan jiki ya fadi yace Umar yazo ya tsaya mala'iku suna mar tambayoyi ɗaya bayan ɗaya akan yadda ya jagoranci al'umma akan yadda ya rike mutanen sa akan yadda ya raya addini da haka Umar ya dinga bada amsa yace daga ƙarshe muka ga an masa hannun kiliya sai muka ga ya kama hanyar aljanna sai aka ce aina Umar ibn Abdul Aziz yace fantabatu min naumi yace sai na farka daga bacci na yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace Umar dan Abdul Aziz ka shiga uku ka lalace baka san meye matsayin ka ba jama'a wannan shine shugabanci hadhihi hiya ar-ri'asa bi nafsiha wannan shine shugabanci tare da waɗannan nassoshi da waɗannan maganganu na magabata da ayoyin nan da hadisan nan yau mutane sun manta da sakamako da za su fuskanta a gurin Allah suna fitowa suna maganganu akan wasu ƴan takarkaru waɗanda waɗannan ƴan takarkarun gaba ɗayan su la mahalla lahum min al-i'rabi ba wanda zaka zagi wani akan shi saboda su ba wanda zaka aibanta akan shi saboda su ka sani wallahi duk shugaban da zaka zaba ka tabbatar da cewa a addinance kana da abin da zaka gaya wa Allah cewa saboda ka kula da addini ta bangare kaza shi yasa kai wannan shugaban wannan shine test abinda Allah zai tuhumi kowa addini yana daga cikin kan gaba wajen duk wani shugabanci da zai zama sannan ka tabbatar kana da hujja na zaben sa a matsayin cewa kana da kyakkyawan zato zai yi wa al'umma abinda ya kamata saboda haka faduwa da tashi da jijiyar wuya akan wani daga cikin ƴan takarkaru musamman muna magana akan namu musulmi na rantsi da Allah ba nawo bane ba naka bane ba na kowa bane amma ka tabbatar cewa kar ka yadda a bada addini tare da kai a dukkanin abin da za a yi a duniyar nan kar ka kuskura ka je gaban Allah ba ka da hujjar addini akan duk abin da za ka yi saboda haka inda addini ya karkata anan ya kamata ka karkata, inda musulunci ya karkata anan ya kamata ka karkata. Karka kuskura wani ya maka kamfen da kabilanci. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana kan cewa mutumin da yake da kabilanci a cikin zuciyarsa ko miskarin zarratin ne ba zai shiga aljanna ba. Kar wani yazo ya kafirta wani ba dalili ba hujja kuma ka yadda ka bi shi. Annabi cewa ya illa an taru fihi kufran bawahan fihi indakum min Allah burhanun, sai idan kaga kafircin karara wanda in an tsaye da kai gaban Allah zaka bada hujja akan cewa tabbas wani kafiri ne. Kar ka yadda wani ya ruɗe ka da yanki da bangaranci nawa ne aka yi a yankunan namu kuma muke wahala a hannunsu. Kar wani ya ruɗe ka da yanki, ka yi abin da in ka je lahira ko an yi nasara ko ba a yi nasara ba kai ka yi nasara domin ka kula da addini. Kar wani ya ruɗe ka da yanki ko bangaranci. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shububan wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah bai turo mu raye kabilanci ba, bai turo mu kafirta wani ko musuluntar da wani ba, bai turo mu ce wani ne kaza ba. Yasa aka baka shekaru da zaka yi nazarin wa ya kamata ya zama shugaba, aka ce kada ka kuskura ka je filin rumfar zabe sai ka kai shekara 18, saboda akalla wannan ya ishe ka hankalin da zaka ga wa ya kamata ka dangwalawa. Amma ni musulmi ne kuma Allah ya kaddara na zama liman, kuma kana sauraro na a matsayin malami mai karantarwa, to ni ba zan baka shawara kowa ba sai ta addini. Ya nan na tsaya ba ni da wani gwani in ba bangare na na addini na ba. Addini na shine kan gaba akan kowa. Ana bashi idan nayi abin da yake da alaka da addini na da power addini na kuma sai zama yaudara ta akai, to ni dai na tsira a gurin Allah. Wanda ya yaudare ni kuma zai gaya wa Allah. Iyakarta kenan. Ni na yi abin da yake da alaka da addini na, ban tozarta addini na ba. A yayin da wasu ka hada kai akan nasu wanda su ma suna da alaka da addinin su, to ni ma na yi addini na. Dan haka idan an yaudare ni, to ni dai na san ina da amsa a gaban Allah. Amma wanda ya yaudare ni zai je ya gaya wa Allah. Iyakarta kenan. Amma yadda ake barakan mutane, da yadda ake rugunzini, da yadda wasu daga cikin du'at suka shiga cikin wannan harka suka yi dubu-dubu suna wanke kowa daga cikin waɗanda suka gamsu da su, wannan abu ya bani takaici. Suna raye kabilanci ba su sani ba, ko kuma sun sani sun taki. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wani ya gani ya ce wa Bilal dan bakar mata, wani sahabi ne ya ce wa Bilal kai dan bakar mata, Annabi ya ce innaka murun fika jahiliya, ya ce wallahi kai mutum ne wanda a zuciyarka har yanzu akwai dugon jahiliya. Ba fulatani bai fi Bahaushe ba, Bahaushe bai fi Fulatani ba, kai Balarabe wanda a cikinsu aka sauke addinin na rantse da Allah idan bai yi wa Allah aiki ba wutar jahannama zai shiga, don haka shi ma bai fika ba bakar fata. Yankin karewa bai fi yankin kudu ba, inda a addini ake magana. Fari bai fi baki ba, ba Fulatani bai fi Bahaushe ba, Bahaushe bai fi Fulatani ba, Kanuri bai fi kaza ba. Ku daina raya kabilanci. Berabe bai fi Bahaushe ba, Bahaushe bai fi Berabe ba. Ku daina raya kabilanci, ku yi addini, kuna da hujja a gurin Allah. Amma wallahi duk wanda ya yi abin da ba addini ba, to zai yi jawabi a gaban Allah. kuma mu ba ma'asumai bane, ba lalle bane sai ka dauki shawara ta didda shawara addini na baka. Kana iya ajje min shawara ta ta addini kai gaban kanka. You have a right, kana da right ka ji cewa ban gamsu ba, kuma ni ba ni aka aiko muku a matsayin manzo ba, ballantana in zama mai yanke muku hukunci. Ai anan na fada muku cewa ba mu da gwani sai na Allah. Anan na fada kuma ina ƙara maimaitawa, gwanin mu shine gwanin Allah, wanda ya Allah ko muna son wani idan ba alheri bane Allah karka danka masa wannan kasa ya Allah. Ko da muna son wani, ko mun je mun sa yatsar mu mun dangwala masa da mu da iyalan mu, in Allah ka san ba shine alheri ba, Allah karka bashi. Allah ka zaba wa Najeriya mafi alheri, wanda zai zaman to mata mai daraja, wanda zai yayi wa al'umma ta dalilin sa bakin ciki da takaicin da al'umma suka sha shekara da shekaru a ciki, kuma har yanzu suna zagin junan su akan waɗannan mutane, suna aibanta junan su akan waɗannan mutane, suna faɗa wa junan su maganganu, suna mantawa da makomar su, wanda wallahi Allah sai ya tambaye ka akan duk kalmar da ka ga wa dan uwanka. Ina bawa hakuri wa masu wanda suke jin takaici, wai ana zagi na a social media, ana dura min ashar, don Allah ina roƙon ku kada wani ya tanka wani ko anan ko a ina, wanda kuma duk ya zage ni Malam Usman ku yanke wannan bidiyo, Malam Yakubu, wanda duk ya zage ni ya ji a Najeriya yake ko a wata duniya, na yafe masa har abadan abidina. Kada Allah ya tada ni a filin tahin kiyama, ina husuma da dan uwana musulmi, ina fada da dan uwana musulmi, kada Allah ya bin wannan jarrabawar. Na yafe wa duk wanda ya zage, duk wanda ya aibata ni saboda ya ji wata kalma ko daidai ne na fada ko kuskure ce ya zage ni, Allah ina shaida maka akan wannan minbari, la'alli la alqaakum ba'da mawqifi hadha, ta iya yiwuwa ba zan ƙara gamuwa da ku ba bayan tsayuwata a nan, na yafe wa kowa, Allah ka yafe min nima. Ba wanda nake jin haushi shi, ba wanda nake jin bakin ciki da takaici akan shi, fata na duk inda addini yake da musulunci yake Allah ka daukaka shi, duk inda al'ummar musulmi suke Allah ka daukaka su ya Allah. Wannan shine fata na daga ƙarshe. Yan uwa ku yi zabe cikin nutsuwa da kwanciyar hankali, ka samu sukune ka je ka dangwala wa wanda ka ji ka gamsu, ka kama hanya ka tafi, kar ka kuskura kai fada da wani ko kai zage zage da wani, ballantana doke doke, ku ji tsoron Allah, wanda kuke da kuwa a kansu, da wanda kuke zagin juna a kansu, da wanda kuke cin mutuncin juna a kansu, na rantse da Allah zai iya yin shugabancin har ya sauka ko saka shi a ido ba za ka yi ba, wallahi tallahi zai gama shugabancin har ya sauka ko saka shi a ido ba za ka yi ba. Amma ka ci mutuncin dan uwanka, ka zagi dan uwanka, ka aibata dan uwanka, ka yarfa wa dan uwanka, wallahi tallahi za ka ji kunya a filin tashin alkiyama yayin da ka zagi wani akan wani banza, kuma daga ƙarshe ko ganin sa a ido baka yi ba, ballantana ka samu ta tsiya a hannun shi. Saboda haka ka je ka dangwala, idan ka dangwala ka daga hannu ka ce ya Allah wannan daga gurina ne, ni ban san alheri ba ban san sharri ba, kai ne ka san alheri ka san sharri, ya Allah in dangwalawa ta dinnan sharri ce Allah kar ka tabbatar da ita, idan wannan dangwalawa ta alheri ne Allah ka tabbatar da ita, kai addu'a ka kama hanya ka bar gurin. Muna ga yawa hukuma da ku ji tsoron Allah wajen ku bar mutane su yi abin da suke jin sun gamsu da shi, sun amintu da shi, cewa wannan shine daidai din su. Muna jan hankali hukumar INEC da tabbatar da shugaban da ya ci ko kuma rijistin din sa yake hannunku. Ku sani Attahir Jega ya gama ya koma garin su yau, ko labarin sa ba a yi. Professor Mahmud Yakub, sai a manna INEC, ka ji tsoron Allah da kai da mutanen ka,
muna kyautata ma zato kai mutun ne adali kamar yadda ake kyautata ma zato. Allah baka ikon yin adalci. Allah kar ya jarrabe ka da nuna bangaranci ko nuna wani abu dan hana wanda ya cancanta yanda ya ci wannan zabe ka bashi abin sa. Kada Allah ya jarrabe ka da wannan. Mu ji tsoron Allah, mu yi abu cikin lumana, wannan shi ne jan hankali na. Kuma bana goyen bayan tashin hankali karamin sa ko babban sa, bana goyen bayan hayaniya karamar ta ko babbar ta, akai na ko akan masallaci na ko akan wani. Haka duk inda ka ji an yi wata hayaniya aka ce maka da sunana, fa alam annaha kadhibun, kasancewa wannan ƙarya ne ba da yawuna ba. Allah ka shaida, mun riga mun isar da sakon ka ya Allah. Allah ka zama shaida ya Allah yadda ka tsaida mu anan. Allah ka tsaida mu a tamfi maka hadisi dikir inda malikin muqtadir. Allah ka hada mu da annabi Muhammadu a jannatul firdausi. Allah kar ka sami asara imanin mu da addinin mu saboda wani mutum. Allah ka zara mana wannan kasa ya Allah. Allah ka zaba wa Najeriya mutumin arziki ya Allah, wanda zai zama shugaba na kirki. Allah madaukakin sarki ka sa ta samu shugaba, ta samu ango wanda zai zama kyakkyawan ango mai sayowa amaryarsa kaza da fayin alai. Allah ka bawa Najeriya irin wannan angon ya Allah. Allah kar ka bata kankanan ango mugu wanda rana farko da ya shigo dakin amarya ya daura wa amarya mari. Allah kar ka jarrabi Najeriya da irin wannan angon ya Allah. Allah ka samu gama da duniya lafiya. Allah ka sa aljanna ta zama komar mu. Allah ka sa wa wannan shugabanni na gari, Allah waɗanda zaka zaba, Allah ka ba su iko su yi mana adalci ya Allah. Allah ka sa ai wannan zaɓuɓɓuka lafiya a gama lafiya ya Allah. Duk wanda suka shirye ta da hankali, Allah idan masu shirwa ne Allah ka shirye su, in ba masu shirwa bane Ubangiji madaukakin sarki ka daƙile hannayen su ya Allah. Ya Allah kasashen duniya da suka saka wa Najeriya ido suna neman duk wata gaba da Najeriya za ta wargaje, Allah karka ba waɗannan mutane nasara ya Allah. Allah karka ba su nasara ya Allah. Allah ka ci gaba da zaman da mu Najeriya tsuntsiya madaurin ki ɗaya ya Allah. Saboda kowa ya faɗa daga cikin shugabannin da suka bata, Najeriya ɗaya ce amma kowa ya san gidan uban shi, to mu mun san gidan iyayenmu. Saboda haka Allah ka samar da mu guda ɗaya, amma mu tabbatar da yankin mu da addinin mu shine sama akan kowa ya Allah. Wannan shine matsayata. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا مبرورا يا ذا الجلال والاكرام. يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا الى صلاتكم وصووا صفوفكم يرحمني.